kamfanonin hakan ma'adanai da ke aiki a wasu ƙananan masana'antu na zinare a wurin hakar ma'adanai na Kambile na uku wani yankin kusa da gundumar Baturi a jihar Gabas an dakatar da su daga ayyukansu. Hakimin Kade Jadan Yakuba ya sanya hannu akan wata doka a ranar Laraba 27 ga watan Yuli ta shekarar 2022 inda ya sanar da rufe su. Dukkan kamfanonin hakar ma'adanai da ke aiki a Kambile an rufe su daga ranar da aka sanya hannu kan wannan doka har zuwa wani sanarwa, in ji shi. Dokar ta samu karɓa a wurin ƙungiyoyin fararen hula, kamar yadda Dr. Samuel Gifo, magatakardar wata ƙungiyar, ya ce,
"Mun
yi farin ciki da wannan dokar, ko da yake mun so a ɗau wannan dokar tun ba a samu mace-mace ba." Ya ƙara da cewa, albarkacin wannan dokar za mu ci gaba da taimakawa na iyalan ma'aikata da suka rasa rayukansu ko suka jikkata a gaban hukuma a sanadiyar wannan aiki. Wannan dokar ta samo asali ne daga mace-mace da aka samu a wannan wurin haƙar ma'adanai. Hakika shugaban wannan sashen ya nuna rashin jin daɗin sake faruwar mace-macen ta hanyar nutsewar ruwa sakamakon rashin rufe ramukan ma'adanai, yawan mutuwar mutane ta hanyar zaftarewar ƙasa saboda rashin bin ƙa'idojin ma'adanai, da kuma barazanar lalacewar titin ƙasa mai ɗauke da lamba 10. Martial Ngadi, shugaban ƙungiyar mazauna Kambile na uku, ya ce, "Rashin kayan aiki irin na zamani na daga cikin abubuwan da suke kawo wannan matsala. Yan ƙasar Sin da suke aiki a nan ba su damu da kiyaye tsare rayukanmu ba, ba ruwan su dai su zo kawai su ta haɓar ma'adanai ne kawai. Idan dai ba a manta ba, daga shekarar 2014 zuwa watan Yunin shekarar 2022, ƙungiyar FODER ta yi rahoton mutuwar mutane 199 da kuma munanan haɗurruka sama da 133 da suka afku a wurare daban-daban na haƙar Wal a yankunan Gabashi da kuma Adamawar Kamaru. Muhammad Bashir Ladan, na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru.